sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jihar Zamfara da ke Najeriya, jam'iyyar PDP mai adawa ta mayar da martani bayan da majalisar dokokin jihar ta tsige mataimakin gwamnan jihar Barista Mahadi Aliyu Gusau. A jamhuriyar Nijar kuma a yunkurin magance matsalolin tsaro da ambaliyar ruwa, hukumomin jihar Agadez sun kaddamar da rushe wasu gidaje wanda a cikinsu ne ma'auratan ta'adda da suka addabi garin. Kama kowace ranar Laraba, yau ma hakan Umar Tambol na tafa da rahoto na musamman akan batun siyasar Ubangida. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Laraba, Ukraine ta yi mahabi da jerin takunkuman da kasashen yamma suka kakaba wa Rasha domin dakile ayyukan Rasha, yayin da majalisar tsaron Kyiv ta yi kira ga kafa dokar ta ɓaci a ƙasar baki ɗaya, kana gwamnatin ƙasar kuma ta yi wa jakadunta a Moscow kiranye. Tankiya na ci gaba da ƙaruwa a kan shugaban Rasha Vladimir Putin game da amincewa da yankunan gabashin Ukraine da suka haɗa da Luhansk da Donetsk a matsayin masu cin gashin kansu. Kana ya tura dakarun da ya ce masu wanzar da zaman lafiya ne a kan iyakar Ukraine, lamarin da ya haifar da tsoron tashin hankali a kan iyakar ƙasar wacce ta taɓa zama jamhuriyar Soviet har izuwa lokacin da ta samu ‘yancin kai a shekarar 1991. A yau Laraba, Amurka ta sanar da kakaba takunkumai a kan wasu mutane da ta ce mambobi ne na wata cibiyar samar da kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa ga ‘yan ƙungiyar Huti na ƙasar Yemen, bayan da a baya-bayan nan ƙungiyar da ke samun goyon bayan Iran ta tsananta hare-haren wuce gona da iri a kan ƙasashen yankin Gulf masu arzikin man fetur. Da alamar hukuncin da ma'aikatar Bitar Malin Amurka ta yanke ya yi ƙasa da tsauraran matakan 'yan Saudi Arabia da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma manyan abokan Amurka wurin shirya dabaru suka nema daga gwamnatin Biden. Jami'an Amurka dai suna tattaunawa da Saudi Arabia da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a daidai lokacin da rikicin Ukraine ke ƙara hauhawar farashin man fetur da kuma ƙarancin kayan masarufi. Takunkuman dai suna auna hanyoyin kuɗi ne da ke tallafawa ƙungiyar 'yan tawayen da nufin kai hare-hare a kan kamfanonin sufurin jiragen ruwa da sauran harkokin kasuwanci da Amurka ta ce suna safarar man fetur da sauran kayayyaki a ƙasashen Gabas ta Tsakiya da Afirka domin tallafawa 'yan tawayen Hutun. Shugaban Hong Kong Carrie Lam ta ce yankin da ke ƙarƙashin China za ta fara wajabta gwajin cutar COVID-19 a kan mutane 7.5 million da ke garin a wata mai zuwa. Lam ta faɗa wa manema labarai yau Laraba cewa Hong Kong za ta ƙara ƙarfinta na yin gwaji 1,000,000 a duk rana ta Allah a wata mai zuwa, a don haka za a yi wa mazauna garin gwaji sau uku a cikin watan Maris. Ta kuma ce birnin na shirin ƙara ba da rigakafi zuwa kashi 90% a wata mai zuwan. Birnin da ke zama cibiyar haɗa-haɗar kuɗi a nahiyar Asiya tana fama da ƙaruwar nau'in cutar coronavirus mai saurin yaɗuwa na Omicron. Tun da farkon wannan shekarar 2022, Hong Kong ta samu sama da mutum 53,000 da suka kamu da cutar da wasu 145 da suka mutu. Duk da yanda cutar ke ƙara ta'azzara, Lam ta ce Hong Kong za ta ci gaba da gangaminta na tabbatar da kawar da COVID-19 kwata-kwata, kamar yadda ake yi a China wadda manufarta ce ta daƙile sabbin ɓarkewar coronavirus. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahaukaciyar guguwar Emnati ta afka wa gabar tekun kudu maso gabashin Madagascar a yau Laraba, ta kware rufin gidaje, kana ta ƙara tsoron samun ambaliya da kuma ƙarancin abinci a yankin da ke ƙoƙarin farfaɗowa daga ɓarnar da wata guguwa ta yi a wurin makonni biyu kacal da suka shuɗe. Sama da mutane 30,000 ne suka nemi mafaka a wani wuri mai kariya kafin isar Emnati, kana ma'aikatar kula da taimakon gaggawa ta ƙasa a Madagascar ta kiyasta sama da mutum 250,000 ne wannan guguwar kan teku ta bayan nan za ta shafa. Babu rahotannin mutuwa ko kuma rauni wanda aka samu nan da nan daga guguwar ta Emnati, yayin da hukumomi suke jiran guguwar mafi muni ta wuce. Amma jami'an yankin da shaidu sun faɗi irin ɓarnar da ta yi wa gidaje da wasu gine-gine a cikin aƙalla birnin da ke kudu maso gabashin ƙasar. A ƙarshe, wani babban wakilin Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya, masanin sha'anin haƙƙin bil'adama, ya yi kira ga kasashen duniya da su aike da allurar rigakafin coronavirus miliyan 60 zuwa kasar Koriya ta Arewan, daya daga cikin kasashe guda biyu kacal da su fara aikin ba da rigakafin COVID-19 ba. Bayanan da muka tattara na nuni da hukumomin Koriya ta Arewa suna shakku game da karban wani bangare na allurar rigakafi, sannan kuma ana fuskantar wani matsin lamba don karban sauran allurar, inji Thomas Ojai Kintana, wakilin Majalisar Dinkin Duniya akan batun take haƙƙin bil'adama a Koriya ta Arewa, yana faɗa a wani taron manema labarai a yau Laraba a birnin Seoul. Allurar miliyan 60 za su isa dukkan yawan al'umman Koriya ta Arewa, kowa ya samu allurar su biyu, inji Ojakin Tana. Ya ƙara da cewa ya san bai wa Koriya ta Arewa wannan tayin ba, yana mai cewa ya tattauna wannan batun da jami'an diplomasiya ciki hadda na ƙungiyar tarayyar Turai, yayin da yake ran gadi a birnin Seoul na Koriya ta Kudu.
Gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya. Bayan da Majalisar Dokokin Jihar Zamfara ta tsige mataimakin gwamnan jihar Barista Mahdi Aliyu Gusau, jam'iyyar PDP mai adawa ta bayyana tsigewar da cewa almara ce domin magana tana gaban kotu. Gwamna Bello Muhammad Matawalle ya rantsar da sabon mataimakin gwamna sanata Hassan Nasiha. Ga wakilin mu Sani Shaibu Malumfashi da ƙarin bayani.
Yau birnin Gusau ya gaba ballamari domin an rantsar da sanata Hassan Muhammad Nasiha a matsayin sabon mataimakin gwamnan jihar Zamfara, wanda ya maye na da barista Mahdi Aliyu Gusau wanda aka tsige shi yau din nan. Shin komi PDP za ta ce game da wannan lamari? Na tuntube sakataren jam'iyyar Shattima Rijiya, maji komi zai ce?
To wannan drama ce dai mun ka cewa, saboda abinda a gaban kotu bai kamata a ce majalisa ta dauki mataki akan wannan, dan dama an ce zai zan harake, abin da ake ce man harake su wadi suna da defeating wannan muna da hudu na gaskiya. Kaga wannan ya sama ba constitution na Najeriya, in kotu tana shari'a ya kamata a bizi shari'a. Mu yanzu ma abinda muke hari dai a babu mandate din shi da bai tafi ba, jam'iyyar PDP abinda take jira kawai a tabbatar da shi shine gwamna, shine suke jin tsoro bari su yi su bata shi sunan shi, sun yi lokacin suna ta yunkurin su jure shi, suna tsammanin su ba shi tsoro dan ya je ya ce ya tauka ya yi risani. To har yanzu kafar da suke bada ba su samu ba, yana nan matsayin shi na mataimakin gwamna. Dan muna kotu wacce jam'iyya ta kasa ta kai kara kotu, kuma abinda aka kai kara kotu dole ya zama na an da doka ta Najeriya. Duk wanda ya saba ma doka wannan tu kuma shi kotu ta san ina hukunci za ta yi mashi. Amma mu fi kotu karar da wacce jam'iyya ke yi tana kara, kuma aka dauki gwamna aka sa cikin karar sadda bai ciki, aka dauki mataimakin gwamna aka sa ciki. Da ƴan majalisa ne da sanatoci, ƴan majalisar tarayya, sai ƴan majalisar jiha. To yanzu kowa an tsumbula shi.
Na kuma tuntuɓi kwamishinan shari'a na jihar Barista Junaidu Aminu na jam'iyyar APC, mu ji wani martani zai bayar da game da cewar MPDP cewa suna jiran su amshi gwamnati.
Wani mulki kwanakin baya ta kana tana tambata cewa suna ƙoƙarin cewa kotu ta dakatar, na ga ba kotu ta dakatar da wannan al'amari. In an san kotu ta dakatar, in majalisa ba za ta ci gaba ba, kuma chief judge ba za su hannunta ba har ta yi constitution panel waɗanda za su zo su bincike shi. An zo an rantsar da su waɗanda za su bincike shi, ya zo ya ce bai yarda da su ba don magana banza ce shi ga magana ta cewa akwai wani umarni da kotu ta bayar, don haka shi wanda zai zo wannan panel ba don mai yarda da su ba. Aka zo aka zauna wajen sauraron ƙoƙarin da ake mashi bai zo ba, kuma already ya riga ya faɗa ma duniya cewa bai zuwa, kowa ya ga abin da faɗa ma duniya cewa bai zuwa. Aka tsara ɗagawa rana ta biyu bai zo ba, aka shiga suka tattauna su waɗanda aka gabatar da ƙwarai-ƙwarai ga gabansu, daga nan suka ɗauki jawabi suka kai majalisa cewa ga rahoton jami'an suka gama da sun ƙare. Majalisa kuma ta zauna ta tabbatar abin da a ciki na tsige shi, an tsige shi kenan an gama da shi. Yau cikin iyawa Allah kuma aka tura a majalisa don neman a tantance wani samun mataimakin gwamna, kuma kana gani yanzu gashi an zo an natsar shi ne sanata Hassan Muhammad Nasiha.
Gwamna Matawalle tun da farko ya yi wani jawabi a takaice kamar haka.
Samun wannan canji da muka yi domin mun tabbatar da insha Allah shi ne alheri. Abu na farko da ya ƙara ba ni sha'awa bayan majalisa ta tantance wannan mataimakin gwamna ya sami ni ofis, ya ce to mai girma gwamna kayan da kira tsaya yana son don Allah rasuwar da aka ba kurushin ni ma zan ɗauki ta.
Shi ma kuma sabon mataimakin gwamnan Sanata Hassan Nasiha ga abin da ya ce shi ma a takarce.
Your Excellency, mulki ga yanzu a jihar Zamfara ba kawa bace, ba gatanci bane, ba wani fahari bane. Duk wanda san ciwon kanshi tun ba garin wagaran tsawa da mutum ya yi yanzu.
Sanshi Abu Malafa Shimrai Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Nijar a yankurin magance matsalolin tsaro da ambaliyar ruwa. Hukumomin jihar Agada sun kaddamar da rushe wasu gidaje wanda a cikinsu ne maɓoyayen ta'addan da suka addabi garin. Matakin na hukumomin ya biyo bayan yawaitar kashe-kashen mutane da aka fuskanta a wuraren, lamarin da ya sa hukumomi ɗaukar matakin. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana daga Agadas.
A gaban ɗariruwan 'yan unguwannin ne magashin garin Agadas ya kaddamar da rushe wasu gidaje da ke fuskantar barazanar ambaliya da kuma matsalar tsaro da ta addabi waɗannan unguwannin da a cikin gidajen da aka rushe ne maɓoyar 'yan ta'addan da suka addabi jama'a. Matakin da ya biyo bayan yawaitar kashe-kashen jama'a da ake fuskanta a Agadas, lamarin da ya sa hukumomin ɗaukar irin wannan matakin. Abdurrahman Turawa magajin garin Agadas ya yi ƙarin bayani.
Yau yana ci mana tuwo ga ƙwarya a ce cikin garin Agadas wasu sun hana ma mutane rayuwa. Wanda ke bisa hanyar ruwa a tada shi daga kwana, ruwa hanyar su ba su iya su zamna su bi wani wuri in ba nan ba. Wanda ke cikin hanyar ruwa ya shirya ma barin wannan wuri ya koma inda ake iya bashi. Yo akwai wurare da yawa wanda yake daga Kato da dukiyar ka za a zawa a kame. Shi yasa muka ce za mu zawa mu tirje wasu wurare. To mu kuma hakkinmu ne mu zo mu tirje.
Waɗanda abu ya shafa sun bayyana jin daɗin su akan wannan matakin na ruguje gidajen da su ne maɓoyar 'yan ta'addan na unguwanni, musamman ma unguwar Abalan da abin ya fi kamari a cikinta. Ezan Bashahid shi ya yi magana da sunan mutanen da abu ya shafa.
Donc vraiment wannan abu mun shi dadin shi en sécurité wanda da kai duk wanda ya zo daga wani wuri cikin dashin nan nan ne zai shigo da fari ko in yayi wani abu nan ne zai fito dan ya samu inda zai fita ya labe cikin dashi. Kuma wadanga gidaje lalle akwai gidaje wanda yake ba su da kyau, akwai chambrori wanda yake akwai barayi cikin su. Wannan abu duk bai burge mu cikin kori da kanshi cikin gulbin nan. Wannan abu vraiment mun yi son ayi haske bisa gare shi. Wadanga mutane an maida su inda yake nasu ne da kansu su asara cikin kayana ka ole da kai asara inda ruwa za su zo su koshe ka.
Kungiyoyin farar fulla su ya ba da wannan matakin, kuma suna ganin wannan mataki ne da sai an tashi tsaye na ba sani ba sabo domin kaucewa matsalolin ambaliyar ruwa da kuma tsaro. Alkasun Mato ɗan kungiyoyin farar fulla a Agadas.
Shi wannan wuri dama kamin a rushe shi waɗannan gidajen an gaya musu mutane waɗannan gidaje kenan fashi su za a yi. Wuri ne da ake yawan ta'addanci inda yake ana fado maka da rana da makami kenan don an rushe wannan wuri ba wani laifi ba ne. Kenan wanga abin na wadanga sai an yi saye, akwai an sai da kwaya wani abu na asha duka can ne, kuma dukan da ake yin waɗannan abubuwa zaro makami ba komi ba ne gare su da a rushe waɗannan wurare daidai ne.
Masana dai na gan wannan matakin da hukumomin suka ɗauka zai kawo ƙarshen matsalolin da jihar Agadas ke fuskanta. Ƙarshen rahoton kenan. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadas, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman kan batun siyasar Ubangida.
Siyasar Ubangida wani salon siyasa ne da ake yi a sassan fadin Najeriya don tsayar da dan takara tare da goya masa baya don ya lashe zabe. To komai ƴan Najeriya za su ce a game da siyasar Ubangida a Najeriya?
Sunana magaji dan Malam Gada Wande. Gaskiya siyasar Ubangida ba ta da kyau.
Saboda me?
Saboda Ubangida shi zai iya samu ya tsaya ma yaron shi yayi mai bakin gurgudo, amma idan yaro ya hau mulkin nan da baya sai dubara ta yawa. Shi yayi dubara ƴan uwanai su kama gadara cewa su suka tsaya mai. To kaga in ba hankali ba daga nan za su samu su kware sai abu yayi matsala.
Amma wani dan takara bai da karfin kai ga kujerar gwamna ko kuma wani mukami na dan majalisa ne, a'a na shugaban karamar hukuma ne, sai da Ubangida.
To ai su Ubangidan nan su ne ya kamata in ka tsai da yaron ka Allah ya sa ya samu. Kai ko abinda ka samu can sai ka hankura ka bari da lura tai. A ga nashi kamun ludde, amma ka zo kana targima ƴan uwanka kuma su ko suna tai mai gadara cewa ai dauri bai da ko sisi bai da komi bai da wani matsayi, amma ga su sun zo kawai suna tai mai dubaro su nada ya nada to ya za a yi da harka. Dama Ubangidan ba don Allah suke ba duk in mutun nayi don Allah in ka ba yaronka ya samu ko dan uwanka yazo sai ka ce ka tafi wurin shi to man ba su haka na iya ka su koma su yi na shawarwari dama abin ba don Allah an kai shi ana labe labe an kai shi da kissa ba da zuciya guda ba
dan takara bai kamata ya bi ubangida ba
ya kamata dan takara ya bi ubangida don dole kowa bai yi sai da wani amma kai ubangida in Allah kadar yaronka ya samu to ko dan uwanka ce yana neman wani abu ka ce ka tafi waje wani shi ko dan uwan wanda an ka neman madin an ka ba wannan matsayi shi ko ya rika tuna da baya
sunana Alhaji Samaila 1000 sabo Ibadan game da siyasa ubangida tana da kyau yanzu tana da siyasa ba ubangida tun kawai za ka ba yan gari aiki amma an kai wa yan gari lehi su za su kauka wajen ubangida ce wane wa da bai ga mana bai dadi ba
to amma suna ganin cewa shi ubangida yawanci suna yin kane kane ga siyasa su hana gwamnati shi aiki su hana shugaban majalisa shi aiki su hana shugaban karamar hukuma shi aiki kai musamman duk da kansila inda mai ubangida na yawanci ana ganin cewa ba za a bar shi aikin da ya dace ga jama'a ba
to Allah misali kalewa yosef yanzu da ake yanzu a ce bai da ubangida ko to eska ayan barai sun yawa gari to an sai ai safe kasuloli da shamomi ya kai hannu su aiki ba komai ba indin da ne da ubangida na kwarai sai ga su wani wani ka wa to kasulolinka da shamominka a sai wani gari aiki babu da wani aiki aka tashin gari babu
siyasa ubangida ta dace ma Najeriya a halin yanzu
ta dace ne Najeriya mana bangaren jami'an na kurmi da duk ubangidan su wallahi suna cikin gwamnati inda bai su ba za su ya tare shi
sunana malam Aliyu Zubairu wanda yake zaune jihar Oyo game da siyasar ubangida a yanzu yanda Najeriya ta sa gaba maganar wai ayi siyasar ubangida bata dace ba ya kasance cewar an ce ubangida shi zai ya dora mutum shi zai da control din sa ba zai bari yawa Najeriya aiki ba shi zai har hada wasu abubuwa ya tare ya hana ya ce lalle sai abin da yake so zai masa kuma kaga haka bai dace ba
wasu na da ra'ayin cewa dan siyasa wani ba zai kai ba sai da ubangida kuma wani idan yayi abin da bai da kyau za a iya kai karasar ga ubangida
to ai har yanzu ita Najeriya kai wayewa yake kare yi lalle da muna cikin wani yanayi na da amma yanzu kai ya kara wayewa matata sun taso kansu ya waye sun san meye Najeriya sun san meye Najeriya take shi ubangida fa yanayi ne don gyara tuwon kansa yanayi ne ya taimaka wa yaro amma fa dan wata manufa domin ya riƙa control din sa sai abin da yace za a yi a wannan yankin kaga ba dan Allah yayi ba kenan
to kana ganin siyasar ubangida ta dace ma Najeriya yanzu
gaskiya a yin siyasa ubangida bata dace a Najeriya ba
sunana Malam Abdulrashid Oyo abu da muka kallo abun bai dace ba saboda siyasa iri wanda nan aka yi Najeriya aka ce akwai godfather ko wani mai sai da mutum ci gaba da mulki na kowane iri bai dace ba abun da yasa ka gane gani ko indi za a sabe wanda wani aka so a Najeriya ka ce akai wani mulki ana sabe mutum a ce ba godfather ka gane ya kuma akai kujera sai yi abubuwan mutumin mutane yake so babu wani sai ce to ga wani ina so ku ni abun ci an ci ko menene karka je ne wannan wurin karka je wannan wurin bai dace ba amma a sai a ce to ga wani an sabe shi kuma zai ci gaba da yake ya fi kyau
amma wasu na ganin cewa yawanci waɗanda aka zaba kan mulki kamar gwamnoni kamar ƴan majalisa kamar shugabannin kananan hukumomi kamar har da ma kansuloli ba su yin ayyuka sai an kai karar su ga ubangidan su
abin muke gani a kai wannan komai ya sada Najeriya kowa kuma bai da kudi sai yi siyasa sai sa kuma ka samu godfather amma ni a caji a ga wani sabe mutum biki a jale shi yi abubuwan mutane suke so kaga wannan yayi kyau
sunana Abubakar Dan Gidan Gero siyasa ubangida bata yi ba rashin tayin ta kuma su ubangidan nan da yawa madarin magin dinka shiga gidan nan kashe gidan nan to wani haraji ji azama wanda kai ba raka wa mutane aiki ba kai da an ka zaba daga baya
to baka ganin cewa ubangida yawanci suke tsawatawa waɗanda suka kai ga mulki idan har sun ki yi wa jama'a aiki
ba tsawatawa duk gwamnati tana aiki da ta yi mana ga titunoni na ba kyau ga wuta sai ba hankali a hankali dan talaka baya zuwa makaranta mai kyau ina magana tsawata da suke yi
ba ku taba kai korafin ku ga ubangida na siyasa ba
ubangidan su na siyasa ba mai kai gare shi saboda shi yayi kwari amma dai irin chairman nan ku wuna haduwa da su tauna tsakanin mu da su da abin da ke damun mu
to kai baka goyo bayan siyasa ubangida ba a Najeriya
ke a siyasa ubangida ban goyo bayan ta ba
sunana Ayo Sania
ya kake kallon siyasar ubangida ko godfather
maganan godfather yanzu kana ko ina ne a Najeriya yanzu isa siyasa yanzu jahi da godfather ko ina ne mun ba mu gane yaya sai yi kuma tire maganan godfather ba wallahi saboda gaskiya ba wanda sai shiga gwamnati ko kuma wani makami yanzu ba tare da godfather ba ko ya ce bai da wanda ina da shi ta jefe guda ka ga lokaci a da duk wanda sai ne ma kujera sai yayi da shi ko a samba ne ko a local government ne ko gwamna ne sai an zo wurin shi
sunana Gaga Muhammad ni ana war ayi ba ta dace ba inda sai nake ba
dace ba duk irin abubuwan nan a ce wai dole a takaice wai tunda ni ina karkashin wani dole sai na bi ra'ayin sa siyasa ba haka take ba ko yadda kake Hassan da Husaini ra'ayin Hassan da ban ra'ayin Husaini daban don in an kace duk wai mutum ya zama ra'ayin siyasa ubangida ka har abara ba zai gaskiya ba don duk abin da komai kyawun abu in dai mai gidansa ba san shi ne ba zai yiwu ba dalilin sai sa ni ban yadda da siyasa ubangida ba
to wasu na ganin cewa yan takara yawancin su ba su da karfi karshen aljihu ta yadda za su nemi jama'a wasu ba su san kanuni da lungu ba dole sai sun hada da ubangida ba ka ganin cewa wannan wata hanya ta mai sauki ta samun mukami ko mulki
an yi waɗanda suke ba su da kuɗaɗe kuma sun zo sun yi takara kuma sun ci zaɓe a Najeriya mun san su kamar tsohon gwamnan garin Lamari shi ne ai bai da kuɗi kuma bai da ubangida kuma ya zo ya tsaya ya yi takara kuma ya kafa gwamna kamar a wanga shekaru ya taɓa zama bai da kuɗi kuma ya tsaya takara ci gwamna sau biyu yawa Kano tarihin abin da kowa bai taɓa yi ba yan shannin ɗin da sau biyu don hakan ga wai siyasa ubangida ba wai ba ci gaba ne ga ƙasa koma ba ne
kana ganin cewa siyasa ubangida ba ta dace da yanayin siyasar Najeriya ba
wallahi ba abin da ya ɓata Najeriya illa siyasar ubangida shi ya ɓata Najeriya duk da an kace muna nan ga siyasa ba har abada kenan ba za mu ci gaba ba
sunana Abdulkadir Ahmad Dai Imada to siyasa ubangida a Najeriya kamar da mun ka sani siyasa kowa san abin da ake yasa sannan kuma in an kace ubangida to an kace ubangida kun ne da to kin da wani kawaiyar da sai kuma shi ne kake mai hidimomi ne da kullu kana bukatar siyasa yaron ka wanda ya kace ka ci ba wannan nan ka bane a'a kawai ni siyasa ce ta hada ku kana so yana son ta to duk wata tayani da za a yi ta siyasa je da mun ka da je da mun ka da wannan sai da ma dan wannan hanyar ce sai ya nuna yana son ya zuwa wata takara da hito a matsayin dan Fulani sai ya mani ne dan majalisa ne wane ne shi ne zama ubangidanta sai ka zama ubangida ne ba ka da kudin da za ka yi wata ciwariya da sauran shi ne to ki ga wani buga maka posta kan sai da duk wani abin da za a yi shi ubangidan nan naka duk wani abin da za a yi wanda zai shi ayyukan kashin kudi to shi ne zai kasancewa shi ne
to amma wasu suna da ra'ayin cewa irin wannan siyasa ta ubangida idan mutum ya kai ubannin gidan da suka dora shi a wannan mukami ko wani iri na ba za su bar shi ya yi ma jama'a aiki ba za su yi kane-kane akan komi.
Tabbas ana samun waɗannan wasu suna iya wannan kane-kane zai zama to remote abin da ba tura ka cewa shi ne akala. Mene ne akala sai abin da yake to misali ya aljini ne zai mawani. Dai ai wani aiki zai mawani shi ne cewa dan bai ga dama ba ba aiki. Dai ya ga dama a yi aiki.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Shirinmu na gaba
wasanni a takaice.
An bayyana cewar kasar Ghana za ta samu kuɗi dala miliyan 12 in har Black Stars ta yi nasara a kan Nigeria ta kuma samu gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2012 a kasar Qatar. Hamayya tsakanin Ghana da Nigeria ya sake kunnu kai yayin da za su kara cikin watan Maris da fatar samun damar halartar Qatar cikin shekarar nan wadda zai yi galaba a karawan guda
biyu da an kashirya ya Cape Coast a ranar 22 da kuma 29 ga watan a birnin Abuja tarayyar Najeriya zai hade da sauran kasashen Afirka kudu da za su wakilci Afirka hakan na nufin dayan kasashen biyu Ghana ko Najeriya zai karbi dala miliyan 2 daga hukumar da ke kula da kwallon kafar duniya FIFA a takaice don shirye-shirye da kuma wani dollar miliyan 10 kudin shiga gasar baki daya ya kama dala miliyan 12 don samun cancantar shiga gasar wani mamba na committee manajojin Black Stars Alhaji Karim Gruza ya tabbatar da cewar gwamnati ta amince da kungiyar tawagan ɗan fasahar Black Stars wa wasan karshe na samun shiga gasar cin kofin duniya ita dai hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta nada mataimakin coaching din Dortmund Otto Addo tare da mascot Didi Dramani da coaching Aston Villa en kasa da shekaru 23 wato George Boateng su jagoranci kungiyar a karawan karshe na shiga gasar cin kofin duniya da Nigeria sabon wata abinda ke jirar amincewar gwamnati tsohon manajan Brighton Chris Houghton da an kai imani zai samu aikin koyar da Black Stars din shine aka ba aikin bayar da shawara ga masu aikin fasahar bayan bayyanar da sunayen masu koyarwan makonni uku da sun ka wuce da hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta yi har yanzu ba a bayyanar da wata zantarwa daga gwamnati dake goyon bayan nadin ba shugaban kin Faisal Karim Gruza a cikin wata hira ya tabbatar da cewar hukumar kwallon kafar kasar Ghana da ma'aikatar wasannin motsa jiki sun rinka dasawa da juna kuma sun daidaita akan wannan lamari manyan clubs sun kasan nan biyu za su kecile ne wa kofin shugaban kasa ranar 4 ga watan Maris shekara 2022 za a yi wannan wasa ne a Crossport Stadium shugaban Nana Akufo Addo zai halarci wannan wasa kuma mashi ne zai gabatar da bukin soma wasan ya kuma karrama ƴan wasa da lambobin girmamawa kotokone an kanada zakaru a karawar da sun kai na karshe na kofin shugaban kasar a shekara 2019 so shida kotokona cin wannan kofi yayin da House of Oak dududu su hudu ta lashe kofin har yau dai a wannan wasa na kofin shugaban kasa duk clubs sun biyu ko wannan su zai tafi gida da tsabar kudi Ghana City 50-50 kamar yadda hukumar da ke shirya wasannin clubs din league Ghana na ta fada wanda ita ce ke shirye wannan wasa da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwanullah Muktara Abbas sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Radwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takeice
to baban la takeice A yau Laraba Ukraine ta yi marhabi da jerin takunkuman da kasashen yamma suka gagaba wa Rasha domin dakile ayyukan Rasha yayin da majalisar tsaron Kyiv ta yi kira ga kafa dokar ta ɓaci a kasar baki daya kana gwamnatin kasar kuma ta yi wa jakadunta a Moscow kiranye tankiya na ci gaba da karuwa akan shugaban Rasha Vladimir Putin game da amincewa da yankunan gabashin Ukraine da suka hada da Luhansk da Donetsk a matsayin masu cin gashin kansu Kana ya tura dakarun da ya ce masu wanzar da zaman lafiya ne akan iyakar Ukraine lamarin da ya haifar da tsoron tashi hankali akan iyakar kasar wacce ta taba zama jamhuriyar Soviet har zuwa lokacin da ta samu yancin kai a shekarar 1991 a yau Laraba Amurka ta sanar da kakaba takunkumai akan wasu mutane da ta ce mambobi ne na wata cibiyar samar da kudade na kasa da kasa ga yan kungiyar Houthi na kasar Yemen bayan da a baya-bayan nan kungiyar da ke samun goyon bayan Iran ta tsananta hare-haren wuce gona da iri akan kasashen yankin Gulf masu arzikin man fetur da alamar hukuncin da ma'aikatar bitar malin Amurka ta yanke yayin kasa da tsauraran matakan 'yan Saudi Arabia da hadaddiyar daular Larabawa da kuma manyan abokan Amurka wurin shirya dabaru suka nema daga gwamnatin Biden a ƙarshe shugaban Hong Kong Carrie Lam ta ce yankin da ke ƙarƙashin China za ta fara wajabta gwajin cutar COVID-19 akan mutane miliyan 7.5 da ke garin a wata mai zuwa Lam ta faɗa wa manema labarai yau Laraba cewa Hong Kong za ta ƙara ƙarfinta na yin gwaji miliyan 1 a duk rana ta Allah a wata mai zuwa a don haka za a yi wa mazauna garin gwaji sau uku a cikin watan Maris ta kuma ce birnin na shirin ƙara ba da rigakafi zuwa kashi 90 cikin 100 a wata mai zuwan.
To ma sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo abokan aikinmu da wani sabon shirin a misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, sannan shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.